sabon mamako daga mu'assasar sakin wurin ha mai gabatarwa malam Jidani Isma'il Khalifa.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أن أوانا مسلمي ما بعد ماتا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم جمعة هدو غواتن رجب هجرة دبو دا داري هدو دا أربعين دا وان دا دا إشرين دا تقف ga watan February shekara ta 2020. Maudu'in mu a wannan rana shine matsayin musulunci akan dora wadanda ba su cancanta ba akan madafin iko saboda ƴan uwantaka ta jini ko kuma abokantaka. Wannan shi ake cewa muhabati a larabce ko kuma abinda ake cewa nepotism a turance. Ma'anarsa shine shugaba na ƙasa ko na gari ko na kamfani ko na wata ma'aikata ko na wani ƙungiya ko wani irin organization ba na al'umma, to jagoran shugaban nata ya fa wasu mutane akan madafin iko ba dan sun cancanta ba saboda suna da kusanci da shi na jini ko abokantaka ko kuma wasu sun turo su gunsa saboda wasu ya bi ta wannan abin ya dora su akan shugabanci ba da cancantar su ba. To wannan shi ake cewa a muhabati. To wannan musulunci ya nuna cewa shugabanci na al'umma ko na wani da duk kowane irin shugabanci to nauyi ne akan mutum kuma amana ce. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wannan hadisi mai tsawo wanda yake ya shahara, kullukum ra'in wa kullukum maf'un an ra'iyatihi, dukkaninku masu kiwo ne kuma dukkaninku ba a tambaye ku abin da aka ba ku kiwo. A ciki yana cewa wal imamu ala nasi ra'in wa huwa maf'un an ra'iyatihi, shugaba akan mutane to mai kiwo ne kuma Allah zai tambaye shi akan abin da aka ba shi kiwo. Don haka jagorancin al'umma amana ce kuma mas'uliyya ce, ma'ana responsibility ne da ba a tambayi mutum a kansa, kuma shine ma mafi girman amana. Da haka fakaci a cikinta da miƙa ta ga wanda bai dace ba, to wannan ya zama shine mafi girman ha'inci. Haka musulunci ke kallon wannan. Shi yasa shugaba bayan shi kansa ya zama mutumin kirki mai amana, to kuma yana daga cikin siffofi na shugaba masu mahimmanci shine tsayawarsa wajen zaɓo mutanen da zai ɗora a kan al'umma. Ma'ana mutanen da zai sa a madafin iko, to ya tsaya ya zaɓo waɗanda suka cancanta kuma ya rinƙa bibiyarsu. To wannan yana daga cikin babban kwaliti na shugaba. Amma wanda ba zai iya wannan ba, to ko da yana da wasu siffofi na shugabanci to bai kamata yi ba, ko da yana da shi akan kansa yana da amana ko yana da gaskiya. Domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa Abu Dharr ɗaya daga cikin manyan sahabbansa, yana cewa ya Aba Dharr innaka da'ifun wa innaha amanatun wa innaha yawmal qiyamati khifyun wa nadama illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alayhi fiha. Yace ya kai Abu Dharr, kai da rauna ne, shi kuma jagoranci amana ce ba za ka iya ba, kuma kai a ranar alkiyama, kuma a ranar alkiyama shi shugabanci to taɗewa ne da nadama, sai dai wanda ya rike ta da haƙƙinta ya bayar da abin da yake a kansa. Kaga Abu Dharr yana daga cikin sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda manzon Allah ya bishi akan gaskiya da kuma yin ibada da kyawawan halaye. Amma manzo Allah yana cewa shugabanci ba baka iya ba, ma'ana bai da kuwa na executing wannan abin da bayar da abin yadda ya kamata. Kaga manzo Allah ya dakatar da shi akan shugabanci. Don haka shugaba fi ya zama ya tsaya ya jajirce ya zaɓo waɗanda za su dace. A wani hadisin manzo Allah cewa yake man ista'mala rajulan ala isabatin wa fihi man huwa arba minhu li arba lillahi minhu faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minina, wanda duk ya dora wani mutum akan wata jama'a, a cikin jama'an nan akwai wanda ya fi shi yarda ga Allah ma'ana fi cancanta to hakika ya inci Allah da manzon Allah da kuma mu'minai a wani hadisin irin wannan manzon Allah cewa man waliya min amril muslimina shay'an fa amara alaihim adan mahabatan fa alaihi la'natullahi la yuqbalu minhu sarfan wala adlan hatta yadkhulahu jahannama ko kuma la yaqbalu minhu wanda duk ya jibinci lamarin muslimi sai kuma kora wani akan su saboda soyayya ta kusanci ko ta abokantaka bai cancanta ba to la'anar Allah ta tabbata akan sa Allah ta'ala ba zai karbi tuban sa ba kuma ba zai karbi fansar sa ba ko kuma wasu malaman suka ce Allah ta'ala ba zai karbi nafilar sa ba ba zai karbi farillar sa ba har sai ya shigar da shi jahannama a wani hadisin irin wannan manzo Allah cewa duk wanda ya jibinci man walla rajulan ala isabatin wa huwa yajid fi tilka al isabati man huwa arba minhu faqad khana Allah wa rasuluhu wal mu'minina duk wanda ya dora muta wani mutum akan jama'a kuma a cikin jama'ar akwai wanda ya fishi to hakika ya ha'inci Allah da manzon Allah da kan mu'minai baki daya kuma an rawaito irin wannan riwaya ga Sayyidina Umaru shi kuma a bauqufi yana cewa Sayyidina Umar yana cewa man waliya min al muslimina shay'an fa walla rajulan limawaddatin aw liqarabatin bainahuma faqad khana Allah wa rasuluhu wal mu'minina duk wanda ya jibinci lamari na musulmi wani abnar musulmi sai ya dora wani mutum akan su saboda mawadda soyayya aw li karabatin ko kuma kusanci na jini tsakanin su to hakika ya ha'inci Allah ya ha'inci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ha'inci mu'minai lalle wannan ya isa tsawatarwa akan wato dora mutum da bai cancanta ba akan musulmi amma idan mutum ya dauko wanda yake so dan uwansa na jini ko kuma abokinsa ko aka kawo masa shi wani ya kawo shi ta wata hanya amma ya cancanta wannan ya halatta a faka shi amma illar shine a ce bai cancanta ba a dora shi akan al'umma a bashi wani abu ya rike to wannan shi ake cewa reporting shine muhabati amma muddin ya dora wanda ya cancanta ma'ana cancanta ce ta kawo shi gum fiye da kufancin sa da yake da wannan shugaba to wannan babu laifi a cikin sa to wannan abu ne wanda yake mai girma kuma shine yake da illa a cikin shugabanci koda shugaba yana na kirki to idan ya kewaye kansa da irin wayannan to fa dole ya samu tasgaro a cikin a shugabancin sa da aka zabo wayanda suka cancanta wanda za su tsaya yana daga cikin babban a sifa a na shugabanci shi yasa ba mu ga tadbiki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wajen zabo shi wa gabanni manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya jawo nan fice kai ne jagora a kaza ko je ka gari ka ba na aike ka ba ga wannan mutumin ya cancanta dukkan wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dora manzo Allah yana wato kiyayewa wajen wanda bai zaba ya dora shi akan al'umma fa wa an afilin yaki ne ko aiken wani gari ne ko jagorancin wani futa ne ba a bashi to ba ga an dauko wanda ya cancanta shi ake dorawa akan wannan ba ana duba waye a kusa ba ko wa ake so ba wannan manzo Allah yake duba ba waye ya cancanta a wannan lokacin to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake dakowa dukkan wannan abin da mu tsawo idan mun duba cikin sirrin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za mu gani kuma yana daga cikin wannan shine canja su waɗanda ka dora din kana shugaban kasa kana jagora na al'umma kana gwamna ka dora ministoci ka dora commissiononi ka dora directoci to ka rinka canja su duk wanda aka samu matsala daga shi to ka canja masa guri ko ka fauce shi to wannan so shine alama shugaba yana da karfi amma koda ya cancanta ka dora shi kuma ya kuskure ya cutar da al'umma ya bata abin da ka bashi kuma ka bar shi to wannan shi ma yayi muhabati kuma ya cutar da al'umma ka ha inci Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ka ha inci mu'minai da yin wannan abin da kai dan haka canja su wanda bamu ga Amirul Mu'minin Umar yana daga cikin wanda ya fi kowa yin wannan Sayyidina Umar an ce yana canja gwamna koda a cikin sati guda ne mutum ya gwamna ya sati a rakan Sayyidina Umar da Sayyidina Umar ya fahimci al'umma ba ta sha wahala a karkashin ka ko yaya yanzu na zai canja ka da kai kuskure zai canja ka ya ce da in bar mutum akan al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya cutar da su to gwamna na rinka canja gwamna duk sati saboda me wannan ya nuna fikihun sayyidina Umar cikin abin da ya fahimta yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ririta wannan al'ummar yake son wannan al'ummar to baya so ya cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dora shugaba azzalimi akan al'ummar shi dan al'ummar nan to ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce to sayyidina Umar yana kiyaye wannan shi sa yake yawan canza shugabanni mufalan sayyidina Umar suna da yawa ya canza shugaba ma ba dalili da zahiri kawai yaga shugaba yace ya kalle shi yace kai na cire ka yace ya amiral mu'minina a adabin am khiyana gajiyawa ne ko kuma ha'inci ne yace a a kai dahiya ne mutum ne claimer mai wayan tsiya kar ka je in dora kar ka je kaza shugabanci akan musulmi ka je ka rinka musu wayo saboda tunanin sa wato ya huce tunanin al'ummar da yake shugabanci sayyidina Umar ya cire shi sayyidina Umar ya cire gwamna saboda ya buyatar da sayyidina Umar a gida ya dawo ma na hadkata madina da fitar da sayyidina Umar yana kwance a fakar gida yana ta munazatin fa da Allah yana harka fade yara ana ta kallalle kowa ana ta langa mata fa ta hayaniya a gida ya bi sallan shi ta miflika ya amiral mu'minin kamar ka ya bi amiral mu'minin kake ake wannan a gidanka yace kai ya kake a gidanka sai yace aini in na shiga gidana mata guduwa suke yara su wafe kowa ya wafe kowa yana tsorona sayyidina Umar yace to na cire ka daga gwamna domin baba tunda ka kafa tofafawa iyalinka to baba ka iya tofawa al'umman manballa ba sayyidina Umar ya sake rubuta takarda ya tura sabon gwamna to amma ka bar shugaba akan mutane yana cutar da su to wannan zalunci ne khiyana ce ga Allah khiyana ce ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ha'inci ne ga dukkan mu'minai baki daya wannan abu ne wanda yake mai muhimmanci a babin shugabanci shugaba shine wanda yake kewaye kansa da zarata kuma yake da ikon ga canja su amma idan shugaba ya zama na sai dai kawai shikenan ya dora ka minista ya dora ka commissioner director shikenan sai dai kawai abinda suka ga dama su suna cutar da al'umma ba ruwanka a gaya ma baka ji ba to wallahi ka ha'inci Allah ka ha'inci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka ha'inci kuma al'umma musulmi baki da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa dan haka Allah zai tambaye ka akan wannan abin da kai a san dan uwa ko san makufanci ko aboki wannan dabi'a ce ta dan adam to amma ya ba mana kana da power da baka canja shi kuma ka sa shi a inda ya dace misali yanzu misali mu dauka a irin context din mu na Najeriya za mu ga cewa a ana da wannan abin a dauko dan uwa a dauko dan wani a dauko amma a dauko wanda ya cancanta sannan a iya canja mutum amma ka dauko mutum baka canja shi ba idan ka san cewa mutum ba zai iya rike ma'aikatan lafiya ba kar ka bashi ka sai kai can ko ka je in mutum da tsarin Najeriya ne na neman kudi ba shi kongila kai shi ne zai samu kudi a wajen ba dai inda ake neman ba kenan shugabancin Najeriya ka samu wani abu to sai akai shi inda zai je ya samu abin da yake so to amma wurare musamman masu muhimmanci bangaren lafiya bangaren tsaro bangaren ilimi bangaren kasuwanci mutane tattalin arzikin su bai kamata a dauki mutane ba su rinka cutar da mutane ba kuma a rinka canja su amma mutum yayi laifi a bar shi akai to wannan ha'inci ne ga Allah ha'inci ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wallahi Allah bai tambaye mutum kuma al'ummarka ba ta taba san ka ba kuma mu musulmi ya kamata ba mu ya kamata mu gaya wa al'umma illa wannan abin domin yau abin da ake ciki a halin da musulmi suke ciki a yanzu shekara 1400 wannan halin da muke ciki na ci baya da musiba da kashe-kashe asalin zama me ya jawo shi wannan muhabbatin ne jawo shi tarihi musulunci cike yake da wannan matsalar ma'ana shine farkon fitina a cikin addinin musulunci wanda shi ja duk abin da muke ciki rabe-raben karuwar musulmi sunna shi'a wane ne kifan musulmi wane dan kaza ne wane dan kaza wannan fa shine ya jamu har yau din nan muke cikin musiba me ya jawo dora waɗanda ba su cancanta ba to ai ya kamata a ce mu muka fi kowa sani dama amfanin kan da tarihi shine ka dauki abin da yake positive a cikin sa abin da yake marke kuma ka watsar da shi ma'ana ka san wannan matsalar ka san wannan matsala ce shugabanni na baya sun yi shi sun fami illa mu ma yanzu sai mu kauce masa shugabanni na baya sun yi shi sun fami alkhairi mu ma yanzu sai mu aikata shi da yawa abin da ya kamata mu shagal da shi kenan amma sai muke karanta tarihi musulunci da adifa da emotions ba da ukul din mu ba ya kamata mu rinka tunan da karanta tarihi musulunci da tunanin mu da ukalan mu ba da emotions din mu ba da haka in mun karanta tarihi sai mu ce wai ba mu judging abin da ya faru a wancan lokacin to ya bai ka jajin abin da ya faru shekara 1400 abin da ya kamata kai shine mu dauka wayannan abubuwan da suka faru mu dabi ilimi da yake a cikin su da yawa ni gaskiya ba na dawo daga rakiyar al-kaffu amma shajara bainahum da al-khawfu fi ma shajara bainahum kamewa ga barin abin da ya faru ga sahabbai da tabi'ai da kuma kufawa cikin abin ha ba kamewa ba kufawa mu karanta mu ilimin da yake ciki shikenan dukkan bayin Allah ne ba mu da ikon mu hukunci akan su na wuta ko aljanna amma muta azane ba annaba bane ba ba mu asmai bane da tabi'an da sahabban baki daya to amma sai mana kaffun da khaubun duka matsala ne don haka ba ma ba hana mu khaub din ya hana mu mu ebo ilimin da yake ciki kaffun ya hana mu ebo ilimin da yake ciki don haka ya kamata mu sake karin tarihi musulunci da fakakkiyar zuciya dukkanin su bayan Allah ne sun wuce ba za mu iya hukunci akan su ba amma ba mu iya gano inda suka wani tadbiki suka yi nasara suka dace da inda suka yi kuskure ba su dace ba kuma abin ya bada matsala sai mu koyi wannan mu kuma nisanci wancan wannan abin da a ya kamata kenan amma idan shugaba ya zama wato bai san wato abin da al'umma take ciki ba ya dora mutane jagorori akan ta wannan shugaba fa ya hada kowanne shugaban kasa shugaban gari da minista ne kai dan majalisa waye ka dora a kashinka shugaban makaranta ne hatta hedimaster makaranta hatta karamin organization yar karamar ma'aikata wa ba ka dora tunda addinin musulunci ya nuna adalci a cikin gidanka ina kuma ga al'ummarka lalle ka dora mutane wanda ya dace wannan yana daga cikin quality na shugaba da haka ya kamata mu kiyaye musamman matsalan Najeriya a yadda na lura kufan shekarun nan gaba ɗaya wannan shi halakar da Najeriya wannan abin an dora shugaba an kafa canja shi yana cutar da mutane a an kawo shi bai cancanta ba ya kamata idan ina son ma wata hanyar daban amma in dora ka akan al'umma to wannan abin haramun ne khiyana ce ha'inci ne ga Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama domin fa ga ma ana ce ma kai mutumin kirki ne amma ka makan wallami baka iya komi ana kashe mutane yara kanana da mata suna wahala ana cikin talauci kana zaune kuma ga munakaka da kai sun kirkiri sharri gare ka wanda mu abuwa to kaga lalle ya kamata mu koyi daga wannan abun mu ga ya za a mu gyara wannan abuwan Allah ya taimake mu Allah ya biya mana bukatun mu Allah ka ba mu shugabanni nagari da alfaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ka saka adalci a cikin zukatan su Allah mu ma ka saka adalci a cikin zukatan mu ƴan uwan mu da suke cikin tashin hankali na garin Maiduguri da Zamfara da Katsina da duk inda suke cikin tashin hankali to Allah ka yaye musu da alfaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah muna tawassuli da annabinka sallallahu alaihi wasallama Allah halin da ake ciki a kasan nan na talauci da zaman dardar da rashin makoma to Allah ka gyara mana Allah ka saisaita mana siyasar kasan mu da alfaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum ورحمة الله تعالى وبركاته دان اوانكو تجاني اسماعيل خليفه